kamar da bincike ma ke nunawa sama da kashi ɗaya cikin hudu na yan Najeriya da kuma yan ƙasar Kenya da aka yi bincike a kansu sun ce suna yada labaran ƙanzon kurege ko kuma labaran ƙarya da gangan. Yanzu haka ma dai damar da ke cikin yaɗuwar labaran ƙarya ta koyi sanadiyar jefa hukunta a zukatan yan jarida game da ayyukansu na yada labarai musamman akan al'amura masu tsanani wanda suka shafi rayuwar al'umma kai tsaye. To sai dai kuma tuni wasu gogaggun yan jarida na ciki da ma wajen Najeriya suka yunkuro ta hanyar kaddamar da wani shafi na bin diddigi domin yaƙi da wannan matsalar. Malam Ibrahim Shehu Adamu, wani tsohon ma'aikacin BBC ne da ke cikin wannan tawagar ta bin diddigi, ya ko shaida min manufarsu a yanzu.
Wato bin diddigi shafi ne da ƙwararren yan jarida suka samar domin haɓaka aikin tantance gaskiya ko kuma ƙarya a labaran da ake yadawa a shafukan internet musamman shafukan sada zumunta wato na social media. Ma'aikatan mu sun ƙware matuƙa kasancewar sun yi aiki a manyan kafafen yada labarai a ciki da wajen Najeriya a fannoni daban-daban na aikin jarida. A baya-bayan nan mutane kan shiga rudani game da gaskiya ko kuma ƙarya wasu bayanan da ake yadawa shafukan sada zumunta saboda yawaitar labaran ƙarya da mutane ke kira kuma su yada. Samuwar shafukan sada zumunta sun sauƙaƙawa wajen mutane wajen ƙirƙira irin waɗannan labarai na ƙarya su kuma yada su kamar wutar daji. A don haka shi yasa shafin diddigi ya fito domin ya bada tasu gudunmuwar wajen tantance gaskiya ko kuma ƙaryar irin waɗannan bayanai da ake yadawa a shafukan sada zumunta na social media. A aikin tantance gaskiyar labarai shafin bin diddigi yana yin amfani da ƙwarewar ƙa'idojin aikin jarida na ba sani ba sabo da rashin nuna ɓangaranci. Sannan kuma mukan bibiyi bayanan da ake yadawa a shafukan intanet ko kuma shafukan sada zumunta musamman shafukan da aka tabbatar da sahihancinsu domin mu tantance haƙiƙan ikirarin da ake yi a cikinsu. Mukan kuma duba hujjojin da aka gabatar sannan mu tuntuɓi waɗanda suka yi ikirarin domin su gabatar da hujjojinsu. Idan da bukata mukan binciki ingantattun kundayen adana bayanai don tabbatar da ingancin ikirarin da aka yi. A wasu lokuta muna tuntubar ƙwararru domin su bayar da nasu bahasin game da batun sannan mu rubuta sakamakon bincikenmu mu kuma wallafa shi a shafin bin diddigi.
Yanzu an fi nazartar wannan lamari a kasashen Turai da kuma Amurka inda aka kwatanta da halin ko'in kulan da ake nuna wa nahiyar Afirka duk da cewa irin waɗannan labaran na ku haddasa rasa rayuka ta hanyar yaɗa zantukan ƙiyayya da kuma wariyar launin fata musamman ma a shafukan sada zumunta kamar wazo da kuma Facebook. To kowace hanyoyi kamata a bi domin daƙile waɗannan matsaloli hai layo. Ga jami'in bin diddigin.
Wato sannan kuma hanyoyin daƙile labaran ƙanzon kurege abubuwa ne da suka kunshi wayar da kan jama'a game da labaran ƙarya. Yana buƙatar kafafen yaɗa labarai su ƙara dagewa wajen tantance gaskiya akan abubuwa da suke rahoto a kai. Sannan kuma su kansu shugabanni da 'yan siyasa akwai buƙatar su ji tsoron Allah su riƙa faɗin gaskiya su yana jirkitar da hankulan jama'a da tunaninsu domin cimma buƙatunsu. Sannan kuma akwai abubuwa da akwai horo wato musamman manema labarai na buƙatar horo da kuma dabarun wato ƙaro bincike sai hancin irin labaran da mutane ke turo musu domin su yada don yawanci wasu lokuta da dama matsalar ba daga masu kafafen yada labaran ba ne. Irin mutanen da suke samun labarai ne daga wurinsu sai a turo hotuna ko kuma bidiyo a ce ga abu ya faru a wuri kaza kuma alhalin ba haka ba ne, sai an yi bincike an duba sai a ga waɗannan labaran ba su da tushe kuma ba su da asali.
Koma da menene dai akwai buƙatar katun tanazo musamman ma a wannan lokaci da ake fuskantar babban zaben shekarar 2019 a Najeriya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.